sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Hanifa Kabir Isa ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Laraba 11 ga watan Mayu 2022 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Ibrahim da kanin labarai
to Hanifa Ferdinand Marcos dan hambararren shugaban Filipino mai kama kariya yau din nan Laraba ya ayyana kansa a matsayin wanda ya ci zaben shugaban kasa da aka gudanar a wannan makon Jami'an gwamnatin Ukraine sun ce sojojin kasar sun yi nasara wajen fatattakar sojojin Russia daga Kharkiv, wani birni dake arewa maso gabashin kasar. Sannan sakatare janar na Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres yau dinnan Laraba ya ce an bayyana wato a bayyane yake cewa babu yiwuwar cimma yarjejeniyar zaman lafiya a Ukraine a halin yanzu.
To kanan labaran kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya za a ji cewa kusan ƴan Najeriya 2000 ne suka makale a ƙasa mai tsarki bayan kammala aikin umra
matsalar da muka jijjira ke wanda suke shedule plan ne ba a samu matsala ba to sai ne mana wasu wani ƴan karambari ko ba harkar su bace kuma suka dauko charter na flight ta Jordan to mu kuma mu sani ba wallahi na ga muka yanzu haka akwai passengers su ba da dubu kusan wajen 2000 to sun fara digan mutane su yi rayuwar aka samu matsala
za kuma a ji cewa a jamhuriyar Niger wasu kungiyoyin fafutuka sun shigar da kara a kotun birnin Yamai dangane da lauyan gwamnatin kasar ya fara sauraron manyan jami'an da kotun kula da yadda aka kashe kudaden kasa ta ce ta gano da yin rubda ciki akan dukiyoyin jama'a kamar kowace ranar Laraba yau ma muna tafe da shirin arewa a yau wanda wakilinmu Nasiru Adamu Alhikaya shirya kuma zai gabatar amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya
To assalamu alaikum da fatan auna lafiya ga labaran. Ferdinand Marcos Karami wato mai ansa sunan mahaifinsa hambararren shugaban Filipino mai kama kariya yau dinnan Laraba ya ayyana kansa a matsayin wanda ya ci zaben shugaban kasa da aka gudanar a wannan makon kuma tuni aka shiga kiransa da ya mutunta yancin dan adam doka da oda da kuma tsarin demokradiya. Marcos ya samu ƙuri'u sama da miliyan 31 bisa ga wata kidayar da ba ta hukuma ba a zaben na ranar Litini wanda aka yi hasashen zai zama ɗaya daga cikin zaɓukan shugaban ƙasa mafiya tasiri a cikin shekaru goma. Ga dukkan alamu ita ma wadda za ta zama mataimakiyar shugaban ƙasar Sierra Duterte ta yi nasara da gagarumin rinjaye. Nasarar cin zaɓe da Marcos ya yi nasara ce ga demokradiyya kuma ya yi alkawarin daidaitawa da dukkanin ɓangarorin siyasar ƙasar a cewar mai magana da yawunsa Vic Rodriguez. Jami'an gwamnatin Ukraine sun ce sojojin ƙasar sun yi nasara wajen fatattakar sojojin Russia daga Kharkiv wani birni da ke arewa maso gabashin ƙasar wanda ya yi ta shan lugudan wuta tun daga lokacin da Russia ta kaddamar da mamayar Ukraine a ƙarshen watan Fabrairu. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya bayyana abin da ya kira labari mai kyau tare da yin taka tsantsan. A wani jawabin da ya yi da daren jiya Talata yana mai cewa sannu a hankali ana fatattakar ƴan mamayar to amma kuma ina so in yi kira ga dukkanin mutanenmu da kansu yada yanayi na zakuwa da ya wuce misali a cewar Zelensky ya kara da cewa kar mu kirkiro wani yanayi na matsama kanmu lamba fiye da misali a wuraren da ake kyautata zaton sabon nasara a mako ko kuma kullu yomin. Shugaban na Ukraine ya kuma aike da sako ta Twitter na nuna godiya da safiyar yau dinnan Laraba ga ƴan majalisar wakilan Amurka saboda amincewa da wani kudurin doka na samar da kayan soji da na jinkai ga Ukraine na kusan dala miliyan 40 ko biliyan 40. Sakatare janar na Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres yau dinnan Laraba ya ce a bayyane ke cewa babu yiwuwar cimma yarjejeniyar zaman lafiya a Ukraine a halin yanzu to amma ya yi alkawarin cewa Majalisar Dinkin Duniya ba za ta gaji ba kuma ya ce dole mu kasance a shirye kullum don mu yi duk abin da muke iyawa wajen kawo ƙarshen wannan yaki marar ma'ana. Da yake jawabi gangada shugaban Australia Alexander Van der Bellen Guterres ya gaya ma manema labarai cewa Majalisar Dinkin Duniya na yin duk abin da take iyawa don ceto rayuka da kuma taimakawa wajen kwasar jama'a da samar da kayan agaji. Wannan yakin da ake yi ba zai dore har abada ba a cewar Guterres ya kara da cewa za a kai lokacin da za a haute barin tattaunawa za a kai lokacin da ina fata za a iya samun mafitar wannan matsalar bisa ga ka'idar Majalisar Dinkin Duniya da kuma dokar kasa da kasa.
Anjima kadan Ibrahim zai sake dawowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko. Kusan ƴan Najeriya 2000 ne suka makade a can ƙasa mai tsarki bayan da suka kammala aikin umra. Kasancewar kamfanonin ƴan kasuwa da suka yi aikin jigilar su sun gaza maido da su gida. Wakilin murya Amurka Hassan Maina Kaina wanda ya zanta da wasu daga cikin ƴan Najeriya ya aika mana da wannan rahoto daga Abuja.
Su dai ƴan Najeriya kusan su 2000 waɗanda suka kammala aikin ibadar umra a ƙasa mai tsarkin. Yanzu haka suna can su rasa tayi kasancewar kamfanonin ƴan kasuwar da suka yi aikin jigilar kai su ƙasa mai tsarkin sun gaza maido da su gida kamar yadda wasu su suka yi mun ƙarin bayani.
Matsalar da muka bi dijira ke wanda suke schedule flight ne ba su samu matsala ba to sai zama na wasu wani ƴan karambani ko ba harkar su bace ko me suka dauko charter na flight na jona to mu kuma mu sani ba wallahi na ga maka yanzu haka akwai passengers sama da 2000 to sun ba da diga liman mutane su yi nan to aka samu matsala to mu sani menene matsala ce tsakanin su da su a green men su ne suka breaching whatever su ne suka sani kawai ko ranar da aka samu matsala airport ya kai a week wallahi sai Saudi authority ne suka evacuate din mutane saboda mutane sun zanga zanga sun gaji da aka nomo hoton mutane a airport wallahi ta jidda nan wallahi kai ka sai ka ce an gudu hijira ne to ni na ga maka kwanan mu uku da zuwa mai airport Laraba na suka tare mu suka ce a jirgin mu ba ba gasa saboda sai da kai mu hotel aka kama jidda hotel to zuma na ji da kwanan mu uku da ranan nan ke ga maka an watsi da mu kai Alhaji Hassan da mutane a Makka an evicting nasu an ejecting nasu da gidajen da suke saboda kaida ta wuce da kwanakin rentin ya kare idan ko ba su cire kuma sai su yanke muku uta sai yanke muku ruwa dole ka fita daga ciki mutane suna shan wahala suna cin azaba.
Masu ibadar umrar sun ce dattijai a cikin su tuni ma sun fara garabaita
wa wallahi akwai da tije da suke a cikin gidanmu wallahi tallahi sun kusa mutuwa saboda ba sa cin abinci wallahi wallahi kenan mu dan Najeriya ina muka san wannan abinci da ake kawo mana kayan fulawa kullum
a saboda haka waɗannan masu ibada daga bisani sun kai koken su ofishin jakadancin Najeriya
mun je mun yi lodging complaint a embassy na Najeriya ambassador yasa aka kira wakilin shi mai fatan wanda yake kula da harkar jirgin to ya ba su option guda biyu kuma na farko ko ya kawo jirgi ya dauke mu gaba ɗaya ko kuma ya ga yadda za a yi jirgin da suke a girman da su su kawo su zo su dauke mana mutanen mu 24 hours.
Ina dab da kammala haɗa wannan rahoto ne kuma masu ibadar umrar suka tuntuɓe mu.
Wallahi biyo yana gaya muku wallahi har izuwa yau kaga jiya na an yi magana da su a gama ambasada ya ba su cewa zuwa yau din nan wallahi idan muka kiran su wanda idan kamar mutum uku suke kiran su daban-daban maganar da za su gaya kowa daban-daban ci wallahi har kas babu gaskiya sun ma daina daukan wayan mu mutanen wakilan jirgin nan da su wanda suke mana visa din agent din sa musu sun ma daina daukan nan ba mu. Duk abin da za su gaya muku wallahi kariya ce mu ba mu da gwamnati na Najeriya a bar mutane irin wannan suna wulakanta ƴan adam mu kadai ne a Najeriya muke da irin wannan yanzu ga fake da yanka je iya fodan zaga mutane duk da sun zo ba safan awa ɗaya biyu an kwashe su sauran kasashe kasashen da ba su da karfi matalauta amma wallahi tallahi zaka ga ba su da matsala wannan abun na lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi sun samu a cikin wani hali
kuma duk kokarin da muka yi domin jin ta bakin jin wakilan kamfanonin da suka yi aikin jigilar kai su kasa mai tsarkin ya ci tura domin kiran su wato Alhaji Izu da Alhaji Liman da kuma honorable mai fata amma ba su daga wayar mu ba kana ba su aika mana da amsar rubutaccen sakon karta kwana da muka aike masu ba. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata a shafukan mu na yanar gizo da Facebook da Twitter da kuma Instagram ga Ibrahim da ci gaban labaran duniya.
To Hanifa, hukumomi a birnin Shanghai na kasar China yau din nan Laraba sun sake jaddada cewa za su ci gaba da aiwatar da cikakkiyar dokar shirin kawar da cutar COVID-19 a birnin wanda shine mafi girma a China. Bayan da shugaban hukumar lafiya ta duniya ya ce wannan tsari ba mai dorewa ba ne ya kuma kamata China ta daina amfani da shi a yayin da aka samu ci gaba sassauta matakan kariya da na shawo kan cutar zai sa cutar ta sake dawowa abinda mataimakin shugaban hukumar yaki da cututtuka ta Shanghai Wu Hongyu ya gaya ma manema labarai kenan. A lokaci guda kuma wannan ne lokaci mafi wuya da kuma muhimmanci ga birninmu wajen kokarin kawar da COVID-19 kwata-kwata a cewar Wu a wani bayani da yakan yi kulla yaumin. Muddin muka sassauta kulawarmu annobar za ta sake dawowa, saboda haka wajibi ne mu ci gaba da aiwatar da matakan kariya da na shawo kan cutar ba tare da kakkautawa ba, a cewar sa. Hukumomi a Sri Lanka sun girke motoci masu silke da sojoji akan titunan Colombo babban birnin kasar a yau dinnan Laraba, kwana guda bayan da wasu magoya bayan gwamnati suka kai hari kan masu zanga-zangar lumana, da hakan ya janyo tashe-tashen hankula a fadin kasar. An baiwa jami'an tsaro umarnin harbe masu tayar da hankula a daidai lokacin da kone-kone da wasu soke ci gaba da aukuwa nan da can a birnin, duk wadda tsauraran dokar hana fita da aka kafa.
A gaida Ibrahim ka Almasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. A jamhuriyar Nijar, wasu kungiyoyin fafutuka sun shigar da ƙara a kotun birnin Yamai danganin lauyan gwamnatin ƙasar ya fara sauraron manyan jami'an da kotun kula da yadda aka kashe kudaden ƙasa ta ce ta gano da rubda ciki akan dukiyoyin jama'a. Suleiman Mumini Barma ya aiko mana da ƙarin bayani daga birnin Yamai.
Tun a watan Afrilun da ya gabata ne kotun Kurde Kont mai kula da yadda aka kashe kudaden ƙasa a rahoton binciken da ta fitar ta ayyana sunayen wasu ministoci da manyan daraktocin gwamnati da masu zaman kansu da handame kudaden jama'a. Sai dai har izuwa wannan lokaci ba maganar gurfanar da waɗannan mutane. Dalili kenan kungiyar Rotab da Turnon Lafaji suka garzaya kotu domin an karar da lauyan gwamnati abinda al'ummar Nijar ke jira daga gare shi, kamar yadda shugaban kungiyar yaki da cin hanci ta RENAC Adamu Umaru ya bayyana.
Abinda mun kai lissafi shine abinda mutane sun ka hadda masu ya kai wajen miliyar a shekara guda suka sake. To dan saboda wannan ne mun ka zo a nan kotu mu kawo kara don mu gwada ma alkalai da lalle mutane sun yi handama sosai. Wayannan mutane bai kamata ba a bar su, don saboda kundin tsarin mulkin kasar mu ya hodi duk wanda ya taba kayan al'umma kenan ya kamata ake shari'a ta buge shi.
A washe garin darewar sa kujerar mulki, shugaban kasar Nishar Muhammad Bazoum ya buƙaci kungiyoyin fararen hula su bashi goyon baya a yaki da cin hanci da mahandama dukiyar kasa. Sabili kenan waɗannan kungiyoyi ke cewa sun yi nasu aikin, a yanzu ya rage nasa. Malam Ali Idrisa shi ne shugaban kungiyar Rotab.
Mu a ganin mu yau shugaban kasa ba magana kadai ne yake ba, sai mu gani gobe an fara aiki da wannan takarda da babban kotun nan Kurur da Kont ya hita. Mu gani wan dukan da aka kira sunansu sun zo su amsa ma alkalai. Kasa ana ce babu kwanciyar hankali, ba a samu kwanciyar hankali, babu shari'a. Dole shugaban kasa da alkalai su yi wannan a gani menene aka yi, wanda ya ci ya ta yi kaso kuma ya biya ma mutane kudin da ya handame, wanda bai yi komi ba a bashi takarda ya ta gidan shi.
A ci gaba da neman hanyoyin da za su taimaka haƙata cimma ruwa, kungiyoyin sun bayyana shirin soma tuntubar al'ummar Nijar don samun haɗin kanta a wannan yunkuri na yi wa kai da kai.
Akwai wata takarda da za a yi, muna son al'umma mutum 100,000 su sa hannu akan wannan takarda. Su sa wannan hannun takarda kenan zai ba mu karihin gwiwa wanda zai sa mu samu shari'a daidai, kuma shi shugaban kasa da ya nema mu taimake shi zai ba shi karihin gwiwa dai ya samu ya aikatar da aikin shi. Su kuma alkalai zai ba su karhi su kuma su samu su yi aikin su.
Misalai na barnar da aka tafka a wuraren da kotun ta Kurde Kont ta gudanar da bincike na nunin wasu sun yi amfani da annobar COVID-19 don yin cuwa-cuwa, inda suka ce sun sayi kowace katifar kwanciyar mutum guda akan jika 416 na sefa, haɗe da kowane kofin shan shayi akan jika 10, yayin da a wata kwangilar ta daban aka ce an yi odar buhun hatsi a jika 105 na sefa. Sai ban ɗakin da aka ayyana cewa an gina a miliyan 40 na sefa, wanda kuma a cewar masana darajar irinsa ba za ta fice miliyan 2.5 na sefa ba. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Suleiman Mumini Barma, kada a manta wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya samu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Ga shirin mu na gaba, Nasiru gare ka.
Domin fare wanda har jisi da yawan barna ba kariya
arewa a yau. Masauraro barkanmu da kasancewa shirin arewa a yau dake duba lamuran da suka shafi yankin arewa mai joyi 19 kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara kanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A sabon shirin zamu duba kadun waɗanda aka sace a sanadiyar hari kan jirgin ƙasa daga Abuja zuwa Kaduna. Rashin tabbas na hanyar da aka dauka don kubutar da su ya sanya raka lamarin da kiraye-kiraye da kuma addu'a. Daga nan kuma zamu ji wani shirin kula da marayu. Tarukan tafsiri a masallacin Uthman bin Affan, Sheikh Hussein Zakariya ya buƙaci ɗaukar duk matakan da suka dace don kubutar da mutanen.
To ina roƙon gwamnati ta sa baki a cikin wannan harka, ta yi duk abin da ya kamata ta yi domin ta kwato waɗannan mutane daga hannun waɗannan wato ƴan ta'adda, ko kuma ta shiga yarjejeniya da su don kwato waɗannan mutanen domin ba su ji ba, ba su gani ba. Al'amarin ne kawai tsara su, kuma yana iya tsara kowa daga cikin muna. Sai dai fatar mu da kuma roƙon mu ga Allah subhanahu wataala kafin wani abu ya faru na ceto su ko kubutar da su, Allah bangi ya tsare mana su, lafiyar su da mutuncin su, kuma ya kare su, ya ba su lafiya, sannan kuma ya ba su hakuri da yarda da abin da Allah ya shirya ma kowa shi zai faru. Amma muna addu'a ga Allah subhanahu wataala ya fato su suna masu lafiya da koshin lafiya, kuma suna cikin mutuncin su da kuma ainihin wato hayyacin su. Faga Najeriya, muna da alƙawarin da muka dauka wa junanmu shine kowa ya zauna inda yake so a Najeriya, kuma ya rayuwarsa yadda yake so, sannan ya addinin shi yadda yake so. Wannan ya zama wajibi akan gwamnatin Najeriya ta tabbatar da haka, cewa duk ɗan Najeriya da ya je wani bangare na Najeriya don ya zauna ya kasuwancin shi, ko ya noma, ko ya wata sana'a, ko ya wata rayuwa da yake so yayi, ta kare haƙƙinsa, ta kare mutuncinsa, ta kare masa dukiyarsa da rayuwarsa baki daya. Idan aka yi haka, za a zauna lafiya a Najeriya, kuma arziki zai haɓaka, sannan za a samu wato haɗin kai tsakanin duk ƙabilu da kuma addinai baki daya wajen wanzar da zaman lafiya tsakaninmu. Wannan shi ne nake fatan Allah ya yarda, idan har muka yi haka za mu samu cigaba a wannan ƙasa. Saboda haka gwamnati idan ta shigo da mutane a harkokin tsaro, kamar ta shigo da mutane a harkokin tafiyar da arziki, ya ka samu arziki yanzu da yawa a ƙasar nan, to ya kamata kuma a cikin harkokin tsaro ta shigo da mutane su ma su taimaka wajen wato ganin cewar an zauna lafiya kuma an samu abinci a wannan ƙasa. Wato mulki amana ce wadda Allah yake ba mutane waɗanda yake so ko zaɓa daga cikin al'umma. Amma wannan zamanin mutane ke fitowa su ce a zaɓe su, kuma su yi amfani da dukkan abin da yake na ƙarfi ne, na dukiya, da tarin mutane har da yaudara, har da zamba, don a zaɓe su. To idan manufarsu sun hawo ne saboda su gyara abin da ya ɓaci, sannan su saita abin da ya karkace, to wannan Allah zai taimake su su ci wannan burin, kuma su samu lada. Idan sun mutu suna cikin mulkin Allah, ya musu ɗaukaka da a shiga aljanna. Idan kuma sun shiga ne, sun yi amfani da waɗannan matakai don su ci dukiyar mutane, sannan su yi buris suna kallon ana kashe mutane, ana ƙona dukiyarsu. To tun daga nan Ubangiji yana gaya musu cewa wasira ba zai wulakanta su a duniya, sannan kuma gobe kiyama zai musu azabar da babu ainihin mai ce ma Allah ya haƙuri, wani na san shi ɗan uwana ne, ko abokina ne, ko sarkina ne, ko mahaifina ne, kowa babu mai wannan. Don haka ina kira zuwa ga shugabanni gaba daya su farka daga abin da suke kai na mulki wajen kare dukiyar mutane da rayukansu da addininsu da martabarsu da mutuncinsu. In ba haka ba, to tsakaninsu da mutuwa lokaci kaɗan ne kawai. Don haka kowa zai koma ga Allah, kuma zai ga abin da baya so don ya yi abin da yake so a nan duniya.
Mun gode Sheikh Hussein. Shi ma fitaccen mai sharhi kan fitinar satar mutane, Farfisa Usman Yusuf, ya buƙaci duba kadun waɗanda aka sacin don sako su.
Irana wayannan wayanda suka yi garkuwa da su, cewa ‘yan adam ne halitta Allah kamar su, su kalle su da idon rahama, cewa wayannan matafiya ne, babu abin da suka yi musu, su sako su don Allah, don Annabi. Irana da su kenan, wayannan matafiya ne, wannan sosai ya same su, su sako su ga iyalansu. kira na kenan malama su ga wayannan wayan suke garkuwa ta mutanen nan
ofisho wannan ya nuna kamar nuna hotunan nan da mutanen nan ke yi kamar suna nuna mutanen suna nan amma wata kila ko suna bukatar sai an yi musu magana ne sannan su iya sako mutanen
wato mun haɗu da ƴan uwan wayannan wanda ake garkuwa da su a daji duk wanda ɗan uwan shi na cikin wannan hatsari ba abin da muke yi a masallatai yanzu da coci na kristoci sai addu'a Allah ya fito mana da su lafiya kuma ka ga ɗan uwanka an fito da hoton shi za ka alhamdulillah ka ce yana nan da ran shi amma har yanzu kana ɗarɗa ruwa da sanyi da kura da sauro da kuda duk yana kan saboda haka fito da hoton nan da ake ya gwada ma ƴan uwan cewa suna nan da ransu abun hamdala ne amma mun ci gaba da addu'a cewa ya Allah ka fito da waɗannan bayan Allah ya Allah ka mai da su wurin iyalansu lafiya gwamnatin tarayya ci da duk yadda za a an fito mana da su daga daji sannan kuma a ga yadda za a kawo tsaro a ƙasar nan wani gwamnatin tarayya wanda gobe kiyama Allah zai tambaye su dukansu Allah ya sa su jarba wannan
yanzu kuma ku biyo ni mu ji shirin da kwamitin marayu na Abuja yake yi na kula da karatun marayu da kuma Jibrins ta ce za ta fada da shirin zuwa wasu jihohin na arewa ga bayani daga jagoran koli na kula da kadun marayun Dr. Muhammad Kabir Haruna Gombe
kenan an tara abin da yake miliyan 40 ba kadan ba wannan ne kadai abin da aka tara ba an ba da gudunmuwa ta atamfofi da shadda da suka kai turmi 375 an ba da zannuwan gado wa marayu mata guda 20 da muke so mu aurar waɗanda iyayen sun rasu babu masu aurar da su zannuwan gado guda 20 mun bayyana muku shirye-shiryen da kwamiti ta yi da kayan abinci da tufafi da muka gayyaci jama'a aka raba wa marayu da kudin dinki da aka ba kowane maraya naira 5,000 kudin dinki bayan tufafi bayan buhu na shinkafa an kashe kudi da ya kai naira miliyan 25 da 900,600 da naira 60 sannan kwamiti sai ya zama na idan ka cire wannan kudi daga adadin abin da aka tara abin da ya saura a asusun kwamiti yanzu naira miliyan 12 da 266 da 947 a wannan kudi kwamiti ta yi matsaya za ta dauki nauyin marayu guda 100 da za a sa makaranta domin a lura da iliminsu a wannan shekara mun dauki guda 100 za a sa su a makarantun gwamnati inda uniform za a dinka musu da dan sayan littafi da biro da abubuwan da ba masu nauyi ba kowane maraya za a kashe masa naira 50,000 saboda haka su 100 za a kashe musu naira miliyan 5 in Allah ya kai mu baɗi sun wuce aji biro sai mu sake daukan guda 100 su ma mu biya musu miliyan 5 su kuma wayannan a kada biya musu miliyan 5 kenan Allah ya mana tsawon kwana budget din mu akan education shekara mai zuwa zai zama miliyan 10 sanda waɗannan za su kai aji 6 to a lokacin muna da set na marayu 100 sau nawa sau 6 a lokacin budget din mu zai zama naira miliyan 30 ta fuskar karatun marayu na primary kafin mu tsallaka secondary kafin mu tsallaka waɗanda suke kokarin wucewa zuwa jami'a bana an dauki marayu guda 20 da za a aurar da su kowace marayuniya za a kashe mata naira 300,000 kaya da za a mata shine naira miliyan 6 sannan kamin a yi auren nasu amaren za a yi musu course na koya musu sana'a kuma a ba su jari su marayu yadda in ta je gidan miji da ya sana'a ta da dan jarin ta ba za ta damu mijin da sai ya kawo kudin data ba an yi sa'a sai a zauna lafiya to wannan shine abu guda biyu da yake gaban committee idan mun hada miliyan 5 da miliyan 6 za mu ga miliyan 11 kina abin da zai saura a asusun committee naira miliyan 1,266,947 a wannan ne ake bukata a ga an yi wa waɗannan marayu course na koyon sana'a da kuma ba su jari kudin ba zai isa ba gudunmuwar da za ku ci gaba da kawowa zuwa wannan account na marayu ko da bayan mun rufe tafsiri in Allah ya yarda zai dauka mana nauyin waɗannan aikace-aikace gaba daya yadda kuka ji tausayin marayu Allah ya ji tausayin yayanku ranar da yayanku za su zama marayu
hakika agazawa maraya na da muhimmancin gaske da rage abubuwan takeici a yankin arewacin Najeriya Masu sauraro, da wannan muka kawo ƙarshen shirin wannan mako, makon gobe in Allah ya yarda za mu dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamu Ali Kaya da na shirya kuma na gabatar da shirin, sai cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
To sala kai sai ku ku himmatu don ku jara kasar ku da gaskiya.
Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonnin da masu sauraro kan turo mana ta email. Sakonmu na farko sakon haɗin gwiwa ne daga Nazifi Ibrahim daga Rugan Mallam Shagari tare da Bala Ruwan Kanwa da baban gida IDB da Faruku Mahi Sokoto. Suka ce mun shigo wannan filin ne domin yin kira ga daukacin al'ummar kasar mu ta Gado Najeriya da mu yi wa Allah a shekarar 2023. Kada mu bari kabilanci ko bangaranci yayi tasiri a kanmu domin da yadda ƴan siyasa muke canza jam'iyya zuwa wancan shi kanshi ya ishe mu wa'azi. Daga ƙarshe muna fatan Allah ya sa mu gane cewa bambanci ko kabilanci ba alheri bane ga kasar mu Najeriya. Sai sako daga Aliyu Muhammad Danfulani da baban gida AA Dogon Zirni daga jihar Sokoto. Suka ce hakika sake kunno kai da matsalar man fetur a Najeriya abin damuwa ne da takaici. Ganin cewa wahalar man za ta kara tasiri wajen karawa kayayyakin bukatun yau da kullum farashi. Allah dai ya kyauta ya kuma kawo wa talakan Najeriya mafita. Sako daga Muntari Mai Shagu da Wakin Basa da Muhammad Ahmad Usman Tungan Makeri. Suka ce muna kira ga 'yan Najeriya da mu dage da yin addu'a. Allah ya ba mu shugabannin da za su dawo da martaban Najeriya musamman a yankin Arewa. Martabar zaman lafiya da noma da kiwo da ilimi. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Usman Shitu Mahuta, jihar Katsina, Najeriya. Ya ce shawarar da shugaban hana sha da fataucin miyagun ƙwayoyi ta ƙasa NDLA ya yi na cewar ya kamata duk wani ɗan siyasa da ke neman tsayawa takara a yi masa gwaji ko yana ta'ammali da ƙwayoyi. Hakan ya yi daidai kuma wannan shawarar a ba a duba ce da idanun basira. Mun gode ku ci gaba da aiko mana da sakonninku. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice.
To a takaicen fadinan Marcus Garami wato mai ansa sunan mahaifinsa hambararren shugaban Filipino mai kama kariya yau din nan Laraba ya ayyana kansa a matsayin wanda ya ci zaben shugaban ƙasa da aka gudanar wannan makon kuma tuni ma aka shiga kiransa da ya mutunta ƴancin dan adam doka da oda da kuma tsarin demokradiyya. Jami'an gwamnatin Ukraine sun ce sojojin ƙasar sun yi nasara wajen fatattakar sojojin Russia daga Kharkiv wani birni dake arewa maso gabashin ƙasar wanda yayi ta shan lugudan wuta tun lokacin da Russia ta kaddamar da mamayar Ukraine a ƙarshen watan Fabrairu. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ayyana abin da ya kira labari mai kyau tare da yin takatsantsan a wani jawabin da ya yi da daren jiya Talata yana mai cewa sannu a hankali dai ana fatattakar ƴan mamayar. Sakatare General na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres yau din nan Laraba ya ce a bayyane yake cewa babu yiwuwar cimma yarjejeniyar zaman lafiya a Ukraine a halin yanzu. To amma yayi alƙawarin cewa majalisar ta ɗinkin duniya ba za ta gaji ba kuma ya ce dole mu kasance a shirye kulle yomin don mu yi duk abin da muke iyawa wajen kawo ƙarshen wannan yaƙi marar ma'ana. Hukumomi a birnin Shanghai na ƙasar China yau din nan Laraba sun sake jaddada cewa za su ci gaba da aiwatar da cikakkiyar dokar shirin kawar da cutar COVID-19 a birnin wanda shine mafi girma a China. Bayan da shugaban hukumar lafiya ta duniya ya ce wannan tsarin ba mai dorewa bane ya kuma kamata China ta yi watsi da shi.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare wato 9:30 agogon Najeriya da Niger wanda ya daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana za ku ji mu ɗauke da wani shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya kaya ni gabatar da shirin da Julie L. Gresham wadda ta haɗa shirin da injiniyanmu na yanzu Al Santos ni Hanifa Kabir Isa nake ce mu wuni lafiya.